الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا غوات رمضان هجران منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو ديا دتريه دو دتلاتين دتكوس وان دي زوا عشرين دبوكي غوات بير دبو بيو دشابوكي الله سبحانه وتعالى تكين ايكون سا دقدرا وسا da amincewarsa ya kaddara dawowar mu wannan guri domin dorawa daga inda muka tsaya a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa tsawon shekara 21 muna fata Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan mu ya kuma gafarta kurakuran mu kafin mu fara zan fara gabatar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda muna yin wannan karatu ko wannan majalisi tare da su mun sabu labari wasu Allah ya yi musu rasuwa to muna fata Allah ya ji kansu ya yi musu rahama ya yi musu gafara ya sa sun huta daga cikin su akwai sarkin Deba Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa yana cikin mutanen da suke karfafa mana gwiwa a cikin wannan karatu da ake gabatarwa a tsawon shekaru kusan 16 muke tare da shi kuma duk sanda ya je Kano sai ya biya ko dai hisba ko ofishi na ko gida mun gaisa sannan in nazo nan garin ma sai ya zo ya same ni har gida mun gaisa da haka nazo musamman na yi wa iyalansa ta'aziyya kuma na ƙara jaddadawa Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta Allah ya albarkaci bayan sa sauran yan uwa da yawa da muka samu labarai game da rasuwansu Allah subhanahu wataala ya mayar musu ya kuma sa su ya sa iyalansu su zama masu albarka a bayan su daga ciki akwai ibtila'i da muka samu na gobara wanda ta faru a gidan vice chairman na wannan majalisi Alhaji Abubakar Negari wanda ta lashe makudan kuɗi a cikin gidansa muna fata shi ma Allah ya mayar masa da alkhairi da sauran gurare da aka samu ibtila'o'i daban-daban da jarabawa daban-daban duka wannan nau'i na jarabawa daga Allah ne mu ban masa kuma mu nemi lada daga gare shi duk wanda Allah ya jarabce shi da wata musifa ta rashin dukiya ko ta rashin lafiya ko ta rasuwan wanda daga cikin masoyansa ko rasa wata dama yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai mayar masa da mafi alheri da abin da ya rasa kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana sai ya gwada mu sai ya jarabce mu da abubuwa guda biyar ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ce tabbas sai na jarabce ku a cikin abin da ya shafi dukiyarku sai na jarabce ku a cikin rayukanku sai na jarabce ku da tsoro da sauran abubuwa da muke gani ne da gobe muna fata Allah ba mu ikon cin jarabawa Allah kuma iyafi mana kurakuran mu ya karbi kyawun ayyukan mu zamu koma aya ta baya ita ce aya ta 30 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya dauko mana bayani akan wata tattaunawa da ta gudana tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai da kuma mala'ikunsa dangane ga labari da yake ba su cewa zai nada shugabanci zai sa khalifa a ban kasa sakamakon wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa aya ta 30 cikin suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala rabbuka lil mala'ikati جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
الله سبحانه وتعالى يتوئب كأنبتا كتناتر كبيناكم كلابرتا قال ربك Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinka ya faɗa lil mala'ikati ga mala'ikunsa inni ja'ilun lalle ni mai halitta ne ko mai sanyawa ne khalifatan mamayi fil ardi aban kasa qalu sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha yanzu ka sanya a cikin duniya man yufsidu fiha wanda zai dinga yin barna a cikin duniya wayasfiku dima'a daga cikin dangogin barnan ma zai dinga zubar da jini zai dinga ta'addanci zai dinga kashe-kashe wa nahnu nusabbihu bihamdika alhalin mu gashi muna yin tasbihi tare da gaurayawa da yabonka wa nuqaddisu lak kuma muna tsarkake ka qala sai Allah ta'ala ce inni a'lamu lalle ina da cikakken sani ma la ta'lamun abin da ba ku sani ba wannan aya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ja dogon numfashi karkashinta wanda ya kawo matsaloli har guda 17 karkashin wannan aya ita kadai wanda daga ciki akwai maganar samar da shugabanci da nada khalifa hakanan Abdul Haq Abu Muhammad Ibn Atiya Al-Andalusi a cikin tafsirinsa Al-Muharrarul Wajiz wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa yana cikin tafsirai ingatattu waɗanda suke da ƙarko to a cikin shi ma yayi bayani ƙarƙashin wannan aya haka al-Allama al-Mufassir Sheikh Muhammad Aminu Shunkiti a cikin littafin sa Abwaul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an yayi bayani na shugabanci karkashin wannan aya. Wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya bude ta da harafin iz, wanda iz da iza bambancin su ita iz tana bayani ne akan zamanin da ya wuce, ita kuma iza tana bayani ne akan zamanin da zai zo. Kuma abu na biyu, mafi yawa iz in ta zo da ma'anan zarf, ta zo da ma'anan lokaci, fi'ilin da ke gabanta fi'ili ne mudari'i. Ita kuma iza in ta zo da ma'anan shart, mafi yawa fi'ilin da ke gabanta fi'ilun ne madin. Ka duba wata kwarewa ta harshen Larabci, shi fi'ilun madin idan ya zo a gaban iza to ma'anarsa ta koma mudari'i. Shi kuma fi'ilin mudari'i in ya zo a gaban iz, shi ko ma'anarsa ta koma madi. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa id yamkuru bika allazina kafaru, id yamkuru bika, lokacin ya wuce, labari ake bashi, idza jaa nasrullahi wal fath, jaa fi'ilun madin ne, amma tunda idza ta tuso shi a gaba sai ta canza ma'anarsa ya koma lil mustaqbal. Hakanan ita kuma iz idan ta sawo fi'ili mudari'i a gaba sai ta canza ma'anarsa sai koma madi. Daka iz zarfun ne lima mada minaz zaman, iza zarfun lima yastaqbilu minaz zaman. To amma jidda wannan wataran kuma iz din sai ta zo a gurin iza, ita kuma iza din sai ta zo a wajen iz, saboda tsaba kwarewa kuma na harshen Larabci. Saboda haka daga cikin nan Allah yana ba mu kissa ne kamar uzkur, ka ambata, ka karantar, ka bayyana wa al'umma iz, yayin da a can baya wannan kissa ta faru. Qala rabbuka, anan akwai abubuwa guda biyu. Na farko Allah yana magana, tunda aka ce qala rabbuka, mun san akwai qala, akwai yaqulu, akwai maqul, akwai ma kaulan. So da haka wannan ya nuna Allah yana magana, kuma gashi ma an tabbatar Allah ya yi magana. Da haka Qur'anin ma gaba ɗayansa maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala, kamar yadda mai risala ya tabbatar mana innal qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayadida wala sifatin li makhluqin fayanfada. Da haka wannan Qur'ani maganar Allah ne, kamar yadda aya a cikin surat Tauba ta tabbatar mana hatta yasma'a kalamallah wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallah, har sai ya ji maganar Allah. To Qur'anin nan gaba ɗayan sa da surorin sa 114 da ayoyin sa 614, tun daga alhamdulillahi har zuwa minal jinnati wan nasi, maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala. Sannan abinda ya kunsa sakonni biyu ne, akhbarun wa ahkamun, hukunce hukunce da kuma labarai. Duk labarin da ya zo a cikin alqur'ani, labarin nan gaskiya ne. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadhal qur'an. Da haka dukkan labarin da ya zo a cikin alqur'ani gaskiya ne. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Sannan na biyu, dukkan hukuncin da ya zo a cikin alqur'ani wannan hukuncin kuma adalci ne, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai adalci. Shi yasa ma ya kafa doka daga kansa, ba za a yi zalunci ba. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ko fala tazalamu. Ya ku bayina, ni kaina na haramta wa kaina zalunci, kuma na hana zalunci ya zama haramun a tsakaninku, kada ku dinga yin zalunci. Wala yazlimu rabbuka ahada, وما ربك بظلام للعبيد الله با ابن جنجنا وابن زوا جزالين تربينسا ذاك ونن آية تتبت من الله ينام جنا بالصوت والحرف الله سبحانه وتعالى ينام جنا كما أنا جم جنسا ونشيني أكيد أهل السنة والجماعة أكما جنا الله أقول أكيد تلي ونيتي أبا أجي سيدي أجي كذا كوا يفتح أبن ديك داما amma dai abinda ahlus sunna suka tabbatar Allah yana magana sai dai magana irin ta Allah yadda Allah bai kama da kowa ba bai kama da komai ba haka maganar Allah bata kama da maganar kowa ba ko bata maga kama da maganar komai ba subhanahu wa ta'ala qala rabbuka sannan jingina rububiyya zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda mun ce kalmar rab tana daukan ma'anoni kusan 20 daga cikin ma'anonin sa akwai al-khaliqu akwai al-maliku akwai al-mudabbiru wanda yayi halitta ya mallaki halitta kuma yake gudanar da halitta to rububiyyan nan Allah yakan faɗe ta da siga uku a cikin al-Qur'ani ko ya faɗe ta rububiyya amma yace alhamdulillahi rabbil alamin alamina kullu ma siwallah duk abinda ba Allah ba shi ake kira alam alam din kuma iri iri ne duniyar masu tashi tsuntsaye duniyar masu jan ciki duniyar masu yin kwai duniyar masu haihuwa duniyar wanda ake ci duniyar wanda suke ci duniyar masu zaman daji duniyar masu zaman gida duniyar abinda ake gani duniyar abinda ba a gani duniyar abinda aka gano amfanin sa duniyar da babu a gano amfanin sa ba duk duniya ce Allah ya cika ta da halittu masu ban mamaki ba kuma wanda ya san adadin su ya san amfanin su in ba Allah subhanahu wataala ba kuma kowace halitta da ka gani ko ka gane ko baka gane ba ko bincike ya zo kai ko bai zo ba Allah ya yi ta da wata hikima sai dai hikimar takan iya bayyana gare mu kuma hikimar takan iya buya gare mu amma mun san Allah baya halitta da ba ta da amfani sai dai a kasa gano amfanin a yanzu sai na gaba sun zo sun gano amfanin su dinga ganin mu wasu sakarkaru da har ma mu gano amfanin kaza ba kamar da mu ma yanzu da muka gane amfanin wasu abubuwa muke kallon nada waɗanda ba su gano amfanin wannan ba cewa ba su ci moriyar abubuwa da dama da Allah ya halitta a cikin wannan duniya ba da haka wannan ita ce rububiyya ta farko akwai kuma rububiyya khassa Allah ya kebance wasu ya ce shine rabbinsu kamar da ya ce wa ibadiyar mu'minin ko kuma da ya ce wa ibadir rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama nan Allah ta'ala ya ce ibadiyar rahman ibadur rahman bayan Allah ar-rahman kaga Allah ta'ala ya kebance su da cewa su bayansa ne kuma ya kira kansa shi kuma rabbinsu ne kamar ya ce rabbus samawati wal ardi samawati wal ard wani shashi ne aina duniya din wani shashi ne na halitta din rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su in kun kasance masu sakankancewa wannan kamar fassarar rabbul alamin din ne amma rubuce ce rabbi Musa wa Harun rabbi wa rabbuka Allah rabbul alamin rabbus samawati wal ardi inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard daka Allah shi yayi halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta zai iya jinginawa yace duk shi ya halicce mu ko jingina yace ko mun za mu roke shi mu tawassali da rububiyya mu ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kun ga mun ce rabbana in ka ce rabbana tawassali kai ya Allah wanda ya halicce ni ya Allah wanda ya mallake ni ya Allah wanda yake gudanar da ni ya Allah wanda yake reno na ya Allah wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni yake tufatar da ni ya Allah wanda duk abin da ya same ni na alheri ko kishiyansa daga gare shi ne ya Allah kaza to waɗannan su ka tattara ka ce rabbana kai tawassali kai kamun kafa ka kuma yi roko kuma kai fadanci duk da wannan kalma ta rabb to sai jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kulawa ce ta musamman da aka ce rabbuka Allah mahalicinka shine Allah kuma Allah ne ya faɗa haka wannan jawowa ne tausayawa ce girmamawa ce kulawa ce daga Allah subhanahu wataala dangane ga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil malaikati Allah ya faɗi wannan magana ne ga mala'iku to su mala'iku wata halitta ce da Allah ya yi ta daga haske kuma mala'iku ba ko ɗaya da ya taba saban Allah a cikin su Allah bai taba cewa ayi mala'iku suka ƙi ba Allah bai taba cewa a bari mala'iku suka ƙi bari ba shi yasa Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna Allah yace ya ku masu imani ku ku kiyaye ku tsare anfusakum kawunanku wa ahlikum da ƴaƴanku da matanku da zuriyarku naran daga wuta kowa ya kokari ya sa hijabi ya sa tsari ya sa shamaki ya sa kariya ya sa garkuwa da shi da iyalansa kar su shiga wuta wannan babban nasiha ce da jan hankali Allah ya mana ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu makamashinta mutane wal hijaratu da wasu guraguran duwatsu alaiha mala'ikatun akwai mala'iku da suke tsaron wuta gilazi masu kaushin zuciya ne shidadun masu tsananin ƙarfi ne kuma la ya'suna Allah ma amarahum basu taba sabawa Allah in yace ayi ba wa yaf'aluna ma yu'marun wani gurin Allah ya gosa yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun tasbihi suke dare da rana basu taba yankewa ba basu taba gajiya ba ba a taba sasu sun saba ba saboda su Allah ya yi su ne daga haske mu kuma mutane Allah ya yi mu daga ƙasa gangar jikin mu daga ƙasa sannan yayi aljanu daga wuta wannan yasa da wuta da haske da kuma ƙasa mu asalin mu ƙasa ne aljanu asalin su wuta ce mala'iku asalin su haske ne sannan mala'iku ba sa aure mala'iku ba sa haihuwa sannan mala'iku ba a cewa ga dan mala'ika ko jikan mala'ika ko tattaba kunnan mala'ika ko ga matar mala'ika ga namijin mala'ika jinsi ne Allah yesu bai ma sa musu sha'awa ba kawai yayin su ne dan su bi shi sannan ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah domin in ka kalli wani hadisi guda daya a cikin sahihu muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama yake fassara mana ayar da Allah yace waji'a yawma izin bi jahannam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a zo da jahannama tana da linzami da ake rike ta birkinta 70,000 kowane linzami daya mala'ika 70,000 ne yake rike shi don ka dauki mala'ika 70,000 sau 70,000 ina jin zai baka biliyan 4 da miliyan 9 wannan kadai an kebance su ne domin su rike jahannama kawai aikin su kenan sannan wani hadisi a cikin sahihu muslim yace sama tana rukuki kuma ya cancanta ta yi rukuki don babu inda zaka saka in yatsinka guda hudu face mala'ika yana nan a tsaye a gurin yana tasbihi ko yana tahmidi sannan akwai wani daki ana kiransa al-baitul ma'mur shi wannan dakin tunda Allah ya halicce shi ba san ranar ba kuma gobe ba san lokacin ba kullum sai mala'ika 70,000 sun shiga sun yi ibada in suka wuce ba za su kara dawa ba har abada gobe sababbi ne za su zo jibi ma sababbi ne za su zo gata ma sababbi ne za su zo tunda Allah ya halicci dakin har ya zuwa lokacin da ya ga dama haka ake yi daga ina suke komawa ba wanda ya sani sai Allah kisa kaga kawai Allah kyale mu yayi mu din banza Allah ya fi mana kawai yake kai kawai moriyar rahama Allah muke ci mala'ika ɗaya fa yin zo ya dauki duniyar nan shikenan ko ganin ka yadda ka san zaka dauki fiken sauro haka wani zai dauki duniya ba wani abu bace kuma yanzu ma an ka fita daga duniyar kai dogon tafiya ai kaga ta dawo kamar kallon masara ko kallon gero gaba ɗaya duniyar ta dawo kamar kallon gero in ka dauko hotanta daga waje ko kuma duk ana muke wannan abubuwan aka ga Allah rahamarsa kawai muke ci kawai Allah iyace mana ya mana rahama ya samu aljanna ba dan mu ba shi yasa mala'iku ba sa sabo kuma Allah ya rarraba musu ayyuka wasu Allah ya faɗa aikin su wasu kuma ya faɗa aikin su a dunkule aikin su a dunkule shine yabawa Allah da tsarkake Allah a cikin kace subhanallah kace alhamdulillah ka gama yabo domin subhanallah ka tsarkake Allah daga dukkan tawaya ka kora mata ka kora da ka kora haihuwa ka kora na ƙasa da tawaya a cikin zati a cikin siffa a cikin aiki subhanallah duk da tsaya matsayin wannan in kuma kace alhamdulillah ka siffanta Allah da dukkan abin yabo ka siffanta Allah da kamala shine wasful mahmud bil kamal ma at-ta'zim wal mahabbah siffanta abin da kake yabo al kamaluz zati wal kamal al fi'li wal kamal fi rububiyyatihi kamal fi uluhiyyatihi kamal fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa wa'adihi wa wa'idihi subhanahu wa ta'ala Allah cikakke ne kikkyawa ne jamilun yuhibbul jamal a cikin siffarsa da ayyukansa da zatinsa da alƙawarinsa da narkonsa duka Allah subhanahu wa ta'ala cikakke ne ba shi da tawaya ta kowace fuska a ce in kace alhamdulillah ka gama yabo in kace subhanallah ka gama tsarkake Allah zaka shi yasa mala'iku suke hada biyu suce subhanallah wa bihamdihi ko subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi saboda bashi da iyaka zaka wadannan aikin su kenan sannan Allah kuma ya kebance wasu ya ba su wani aiki na musamman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya tashi sallar dare cikin addu'o'in da yake yakan tawassali da irin wannan wato abin nan na mala'iku da suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila fatirat samawati wal ard anta waliyyi fid dunya والآخرة اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يتي يا الله كيف حلت ملائكة جبريل وان دي كاو وحي ka halicci mala'ika Mika'ilu wanda yake kula da ruwa da tsirrai ka halicci mala'ika Israfilu shi Israfilu aiki ɗaya tak zai aikin sa kwaya ɗaya ne tak shine ko ya busa kaho ko ya mutu kuma ya sa kafan ba mu san kalar kafan ba muna kiran sa kaho ne dan a gane amma na Allah wani iri ne ba mu sani ba amma dai annabi ya tabbatar mana ya ma sa a bakin sa ya ma ja numfashi yana jira umarni dakan zuna duk karkashin wannan busan muke jira fa iza nufika fi suri nafhatan wahida wa nufika fi sur Allah ya ta ambatan wannan busar da za a yi a cikin kahu da an yi ta farko kowa sai ya fadi ya mutu duka idan akai ta biyu kuma kowa sai ya tashi an yi al-ba'su wan nushur an kashe mu an tashe mu an tattara mu kowa sai ya faɗi abin da yake kuma sai Allah ya ce musu inni ja'ilun ni mai sanyawa ne wasu kan fassara ja'ala da ma'anan khalaqa saboda a farkon suratul nur ko kuma farkon suratul lan'am ne Allah ya amfani da ja'ala da ma'anan khalaqa. Shi suka ce to ja'ala idan ya zo da maf'uli guda biyu ma'anansa sayyara. idan yazo da mafauli daya ma'anansa khalaqa tunda yace alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nura ja'ala az-zulumati wan nura ay khalaqa az-zulumati wan nura yazo da ma'anan khalaqa yake zo da ma'anan sayyara ku faja'alahum ka asfin ma'kul inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan dan tunda yazo da fa'uli biyu ba zai zo da ma'anan khalq ba bi ma'ana sayyarahu ya sanya shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da yace inni ja'ilun suka ce dayan fassara biyu idan lokacin an halicci annabi adam to ana nufin za a sauke shi a ƙasa wannan kamar Allah yana tabbatar mana cewa saka annabi adam a cikin aljanna dama ba zai zauna ba sai ya fito saboda an bashi doka ko mu aka ba mu doka aljanna sai mun fito sai mun kada ta mun fito to da dan adam idan kace masa ga abu 100 kace banda daya hankalinsa yana kan daya kuma ni na fahimci wannan a aikace domin akwai wani mutum da ya mallaki miliyan 1000 sai yace nawa ne zakkar miliyan 1000 aka ce masa miliyan 25 sau 40 shine miliyan 1000 yace kai har miliyan 25 kun ga ɗaya yake kallo baya kallon miliyan 975 yana kallon miliyan 25 saboda an ba da doka a cire 1/40 to baya kallon 39 ɗayan yake kallo wannan ne dalilin da yasa mutane da yawa in ba sa zakka kuma za su shiga wuta domin ba ɗayan da Allah ya ce ba 39 da aka ba musu suke kallo ba ɗayan kun ga annabi adam da aka ce ka ci komai a cikin aljanna banda wannan bishiyar sai hankalinsa ya koma kanta to shi manzo da aka ce ka rike kaso 39 ka fitar da daya sai hankalinsa ya koma kan daya yana ga kaman miliyan 25 tana da yawa dan haka ya zai dauki ba aiki kai masa ba ba bashi kake bin sa ba ba ajiya ka bashi ba haka kawai zikau dan dukiyarsa ta shekara kawai a ce ya kasa ta 40 ya dau daya ya raba wa talakawa sai yake jin wannan daya ta yawa to kaga shi dan adam yana da rubun sarrai da san zuciya Allah fa ya baka 39 kuma wannan miliyan 1000 da kake da ita in ka daina sana'a komai ka sa ta a gaba duk wata zaka ci miliyan 1 sai ka shekara 83 da wata 6 sannan za ta kare domin miliyan 1000 wata 1000 wata 1000 shekara 83 da wata 6 ta amma 25 ta masa nauyi saboda haka suka ce wannan aya ishara ce cewa annabi adam zai fito daga gidan aljanna kuma zai dawo ƙasa zai haife mu shi yasa Allah ya kaddara ya ci wannan bishiya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan idan an fassara shi da ma'anan khalaqa ni zan halicci mamayi a ban ƙasa ko kuma zan sanya mamayi a ban ƙasa to wace ƙasar kuma wane mamayi malamai sun wa mamayi din nan fassara guda uku wasu ka ce kafin mu shigo wannan duniyar aljanu ne da a cikinta su suke ta aure suke hayayyafa kuma ana ganin su suna ganin juna sai suka dinga sabo suka dinga laifi suka dinga tabargaza sai Allah ya turo mala'iku suka kakkashe su suka fatattake su suka kakkoma kan dutse da ramuka da kwazazzabai sai aka ce mu mu shigo to shi yasa da aka ce mu mu shigo ya zama kenan su an fatattake su mu kuma zamu maye gurbin su da haka shine ma'anan khalifatan a fassara ta farko a fassara ta biyu khalifatan Allah zai sanya a ban ƙasa wanda zai zama khalifan Allah to yi wa Allah khalifanci iri biyu ne ɗaya ba zai yi ba ɗaya zai yi wanda ba zai yi ba shine ka zama kai ne khalifan Allah wajen kashewa da rayawa da bayarwa da hanawa da ɗaukakawa da ƙaskantawa wannan ba a wa Allah khalifanci a kai domin shi yake kashewa shi ke rayawa shi ke bawa shi ke hanawa akwai khalifan Allah da ma'anar ka dinga zartar da hukuncin Allah kana aiki da dokar Allah. To wannan ma'anar ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Sheikh Muhammad bin Salih Usaymin kowanne a cikin tafsirin da suka wa wannan aya sun kawo cewa wannan ma'ana tana da inganci, cewa wanda zai dinga zartar da hukuncin Allah. Suka ƙara da ayar nan da Allah ya ce ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, sai ce me fahkum bainan nas bil haqq, kai hukunci da gaskiya. Kenan zai ci gaba da khilafa ne amma wajen zartar da hukunce-hukuncen Allah. Sannan ma'ana ta uku ta khalifa shine wasu za su dinga mutuwa, wasu na maye gurbin su, wasu su mutu wasu maye gurbin su. Kamar da muke gani yanzu manyan malamai da yawa sun mutu, wasu malaman sun maye gurbin su, manya-manyan yan siyasa sun mutu, wasu yan siyasar sun maye gurbin su, manya-manyan sarakuna sun mutu, wasu sarakunan sun maye gurbin su, manya-manyan talakawa sun mutu, wasu masu talaucin sun maye gurbin su, manya-manyan alƙalai, kai da za ta dawwama ga wani ma ba za ta iso gare ka ba. Kuma akwai hikima cikin mutuwa, ƙara dinga mutuwan, domin da ba a mutuwan da yanzu kakan ka yana nan, to ai kai ina za ka zauna, ya tsare gidan, so za ka ƙara ya ɗan matsawa kakanka, babanka ya ɗan matsawa, kakanka ya matsawa babanka, shi ko babanka ya ɗan matsa shi ma ya baka gurin. Kuma wannan ƙaddara ce, ba za a fasa ba, ba so ake su mutun ba, amma ƙaddara ce sai sun mutun. Kai ma da kake ga ka gaji babanka, kana murna ai baba ya mutu, ko kana bakin ciki baba ya mutu, ko kana kuka baba ya mutu, in ya ban maka kuɗi kana murna, in ya ban maka wahala kana kuka, to kana nan kai ma sai kaga ka zama baba. Kai ma da ka zama baba sai ayyanka su dinga cewa to Allah ya raba lafiya, wai kai ma baba ne, da kai ne dan, yanzu kai ma baba ne, ana maka fatan ka tafi ka bada guri. To haka ma duniyar take, shine khalifata, ka mutu wani ya karba, ka matsa wani ya karba, ka gusa wani yayi, haka rayuwar take. Kakka damu dan Allah ya baka yau ya karbe gobe, kakka damu dan Allah ya baka jibi ya ba wa na gata, dama haka Allah ya tsara, wani ya kuka, wani ya dariya, wani ya sama, wani ya kasa, wani ya samu, wani ya rasa, wani ya bakin ciki, wani ya farin ciki, wani ya tafi, wani ya dawo, wani ya shigo, wani ya fita. Ranar da wani ya je tasha ya ce kai Gombe ta min zafi, bari in tafi Kano, wani kuma yanzu yana ce yana cewa kai Kano ta min zafi, bari in tafi Gombe. Kuma da ya zo Gomben sai Allah ya bude masa, shi ma da ya je Kano sai Allah ya bude masa. Wani yau zai tafi, wani yau zai dawo, wani yau zai shiga, wani yau zai fita. Kai duniyan ma wani yau zai shigo, wani kuma Allah yau zai fita, haka Allah ya tsara. Wani yau yana nan yana murna na ci riba na, wani kuma yana cewa ka yau na yi asara. Ita yau din fa a cikinta wani ya ci riba, a cikinta wani ya asara. Wani gurin kaje yanzu taron kuka ake yi, amma wani gurin kaje sai ga ana ta murna, ana ta nishadi, su kuma abin bai shafe su ba, can bakin cikin ku kadai ya shafa, su kuma nan nishadi suke. Wani yau ya saki matarsa, wani kuma ana nan ana cewa ka bani ana an baka, yau za a daura nasa auren. Wani zai gama university yau, wani kuma yau zai samu admission. Wani yau za a sallame shi daga asibiti, wani kuma yau zai samu gadan da aka sallamu wancan. Haka rayuwar take, ba za a fasa ba, ba za a daina ba. Kawai abinda ya zo maka khairihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi min Allah ta'ala, ka karba kawai ka ci gaba da rayuwarka. Don haka shine ma'anar khalifatan da ma'ana uku. Sheikh Muhammad bin Salih Usaymin yace duk ma'anonin nan uku sun yi daidai. An taba yin wasu suka yi barna, kamar yadda isharorin wasu ayoyi suka nuna, duk da ba fito karar an faɗa ba, cewa aka kore su, mutane suka maye gurbin su. Sannan kuma annaba Adam da dukkan waɗanda za su biyo bayan zuriyar sa na annabawa, su kuma za su yi aiki da abin da Allah ya ce nazartar da hukunce-hukuncen sa. Kaga wannan khilafa ce. Sannan na uku, mu din ma za mu dinga karɓa saɓatta juya, karɓi bani sauka. Shi yasa kaji an ce mutum yana tsakan mulki sai a ce tenuwarsa ta ƙare, sai ga yana tattara kayansa zai sauka. Wani kuma sai kaji an ce ya mutu, wani kuma kaji an ce an tuɓe shi, wani kaji an ce yayi ritaya wani haka nan ka sa kaki ana fara ma ana nan ana nan sai kaji an ce shekarunka sun cika cire ka ba wani kana kan kujera sai kaji an ce sauka wani ya hau law damat li ghayrika ma wasala ilayka da abun zai dawwama a hannun wani da ba zai iso gare ka ba ko da haka kada mu dinga taƙama ko fankama ko nuna isa da wata ni'ima da Allah ya mana ko ta ilimi ce ko ta mulki ce ko ta kuɗi ce ko ta sarauta ce ko ta hikima ko ta fasaha ko ta dabara kawai mu san daga Allah ne mu gode masa ko mu aiwatar da ita inda Allah zai yarda da mu shi yasa yace inni ja'ilun fil ardi khalifatan to sannan karkashin wannan aya malamai suna tattauna matsalar shugabanci a musulunci domin kamar da nayi mana bayani shugabanci ana na kafa shi ta hanyoyi guda hudu hanyoyi guda hudu hanya ta farko zabin Allah kamar annabawa da manzanni Allah baya shawara da kowa baya neman ra'ayin kowa baya neman amincewar kowa baya kafa ƴan takara balle a ji ra'ayinka kawai annabi Allah ne yake zaben sa ya maida shi annabi ya bashi daraja ya bashi girma ya bashi daukaka ya turo shi in ka bi shi ka shiga aljanna in ka saba masa abubbaka ka auta Isa Allah ce inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alalamin kuma yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allahu alamu haythu yaj'alu risalatahu Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas wadannan ayoyi da makamantan su sun tabbatar mana annabta zabin Allah ne shi yasa wadanda suka ce laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce ai da Allah zai saukar da qur'ani bai yi shawara da mu ba da an yi shawara da mu da ba Muhammadu za a ba qur'ani ba mu muna da ƴan takara guda biyu daya a Makka daya a Taif da an ce mana ku zaba annabi ku jefa ƙuri'a ayi takara to da mutum biyun nan za mu tsaye takara to Allah ya ce annabta ba takara bace ba kuma aiki zakai ta yi ka zama annabi ba kace saboda ƙwazona saboda ibadata saboda dagewa ta hannu zama annabi to ba a zama ta wannan hanyar kawai shi Allah ne ya zabo 124 yace su ne annabawa ya dau 313 yace su ne manzanni ya ba mu kissar guda 25 a cikin alqur'ani shugaban su mafi darajar su mafi girman su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sannan nabiyu zaban khalifa ta hanyar shura wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiquna tafiya zamu ni da kai da shi mu biyar sai muka tsaya a tasha akwai wanda kai da ka ganshi ka san ma shi ne shugaban kawai kaman an zo sallah ne ka lura mutane sukan dan duba wai dan fi kamala kamala sai ce bismillah ustaz ba ma sai ka ce an ja sallah ba da an ga kamar ka kawai sai a ce bismillah kaga sun yadda kai musu sallah sun zabe ka ba tare da jayayya ba saboda wata kila sun ga wasu suffofi na rinjaye tare da kai wannan shine shugabancin da aka nada sayyidina Abubakar sahabbai sun kafa hujja da abubuwa guda biyu masu karfi abu na daya da annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance na rashin lafiya wanda ya ci gaba da yi wa mutane sallah shine sayyidina Abubakar har kusan kwana 40 sai suka ce tunda annabi yadda da shi ya jamu a harkar lahira ita ce sallah mu ko mun yadda ya jamu a harkar duniya shine shugabancin siyasa kawai sai aka zabe cikin sauki babu naushe-naushe ba zage-zage ba kage ba shar aka gama shi kuma da ya gama khilafarsa shekara biyu da watanni sai ya nuna sayyidina Umar yace in kun yadda sayyidina Umar ya zama khalifa a bayana amma ba kama kariya ne muku ba saboda na san shi yana da jajircewa yana da dagewa kuma yana da tsayawa akan gaskiya wannan zato na gare shi in yayi akasin haka to ban sani ba Allah bai san ban san gairu ba Allah shi ya sani kun yadda suka ce sun yadda shi to a rubuta in ba ku yadda ba kuma ku zabi wani so haka kenan waliyul ahad da ake cewa wani ya ce to inna mutu a zabuwa ne a baya na in an ga ya cancanta a bi shi irin sa sayyidina wato Abubakar yayi shi kuma sayyidina Umar da yazo yayi shekara 10 da watanni shi kuma sai aka ce nuna wani yace a akwai dai mutum shida waɗanda annabi ya musu bishara da gidan aljanna cikin mutum goman nan to lokacin shida suna da rai yace shidan nan a cikin su ku zaba daya duk wanda kuka zaba zai iya kun ga ku akwai Abdurrahman bin Auf akwai Sayyidina Ali akwai Sayyidina Usman akwai Sa'd bin Abi Waqqas akwai Sa'id bin Zaid akwai Talha bin Ubaydillah ai kaga waɗannan ba karamin jajirtattu bane ga Az-Zubair bin Al-Awwam saboda ka waɗannan sun cancanci kowa a cikin su ya sha madarar sunna ya sha madarar tauhidi kuma ya samu tarbiya a gaban manzon Allah duk mutumin da aka ce annabi ne malamin sa kai tsaye dare sannan kuma a makarantar annabi aka rene shi ka ga yamin makarantar da zaka da gaban shehin da zaka ka fito da tarbiya ka fito da ilimi kamar shehi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu zara aka yi ci a zaba daya to aka zo aka yi uku suka ce hudu suka ce sun janye wa mutum biyu su aka janye wa sayyidina Usman da sayyidina Ali to in aka ce sayyidina Ali ya fi ilimi shi kuma sayyidina Usman ya fi kudi sayyidina Ali gwanin fatawa ne komai wahalar fatawa zai ware ta Sayyidina Usman kuma duk inda ake neman kuɗi a kashe su fi sabilillah zai kashe. Akwai ranar da wani bayahude ya ce garijiya a siya. Sai manzo Allah ya ce wanda duk ya sai mana rijiyar nan ta zama mallakin musulmi aljanna ta tabbata a gare shi. Usman ya ce ta nawa ce? Aka faɗa ya biya. Aka zo za a tafi jaishul usra. Annabi ya ce wanda ya ɗauki nauyin bataliyar nan aljanna ta tabbata a gare shi. Usman ya ce a lissafa su ya kawo raƙuma ya kawo kuɗi ya kawo kaya kuma ya ba su albashin da ma kuɗin guzurin da za su bawa iyalansu da wanda za su tafi da shi annabi ya ce aljanna ne ta kuma tabbata a gare ka wato shi certificate din aljanna da aka bashi ba wai ɗaya bane suna da yawa wanda ya karba kowa yana son sayyidina Usman saboda arzikin da Allah ya masa kuma yana kashe su fi sabilillah kuma za ga jama'a dan kana da kuɗi ba sa son ka sai in kana musu alheri da kuɗin haka in kana da mulki za ga mutane ba sa son ka sai in kana musu adalci da mulki haka in kana da ilimi za ga mutane ba sa son ka sai in kana aiki da ilimin kuma kana karantar da su so da haka dan ka mallaka kadai ba zai sa a so ka ba to saboda haka sayyidina Usman in ka dauko shi ka nuna talakawa da gudu za su zabe shi in ka dauko sayyidina Ali ka nuna talaka da gudu za su karbe shi dan mai ilimi ne to takara tsakanin mai kudin da ke kashewa fi sabilillah da mai ilimin da yake ai kaga dole a raba ma hankali an ce wai da ragoci abinci ka tafi gona yace ni duk raba ma hankali ci abinci kuma tafi gona wato shi ba ya san yin aiki kuma an ce sai zai aiki za a ci abincin saboda haka an ya bi maza ya bi mata ya bi yara ya bi muhajiruna ya bi ansar shi wanda aka nada ya zabi khalifa shine Abdurrahman bin Auf yace ba taba dora min nauyi mai wahala ashe haka zabe yake da wahala yace duk wanda na tambaya sai ya ce Usman yayi in na tambaya a ce Ali yayi kuna san Ali eh in aka nada shugaba za ku bi shi da gudu kuna san Usman eh in an nada shugaba za ku bi shi da gudu ka sai da yaje ma a gida ya samu Usman din yace kai in na nada Ali zaka bi shi yace da gudu yaje ya samu Ali yace kai in na nada Usman zaka bi shi yace da gudu kun yi ta irin siyasa ba irin ta yanzu ba yanzu daga cikin ma an ce rukunanta guda biyar ne ko ƙarya cin amana saba alƙawari yaudara rashin kunya wa in ka fi kwarewa a waɗannan abubuwan guda biyar an fi jan ka a jiki ƙarya cin amana yaudara saba alƙawari da kuma rashin kunya ai duk waɗannan su ne munafuncin ai gaba ɗaya to saboda haka ba wanda ya soki wani ba wanda ya zagi wani kuma shugabanci ake yi amma ba wanda ya zagi wani sai ya zo ya zaɓi sayyidina Usman wanda ya fara masa mubaya'a shi da sayyidina Ali kuma shi ya fara sanarwa ya yadda da wannan zaɓen sannan aka yi an ce ba taɓa yin zaɓe mai lafiya irin wannan aka gama to sai suka ce hanya ta hudu ko ta biyar ita ce wani yazo kawai ya juyin mulki da ƙarfi kuma yafi ƙarfin kowa sai kowa ya shiru ai ta addu'a Allah gyara shi yasa ba a san juyin mulki ko da wani irin sifa ko da wani irin sifa ba a san juyin mulki saboda kakkashe mutane ake ko ba a san wa zai hawo ba saboda ba zabarsa akai shi ya kawo kansa dan haka in kun samu na kirki shikenan in kun samu dan ta'adda kuma ya tawakure mutane shi yasa ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu mala'iku suka ce ataj'alu fiha nan fa mala'iku ba wai sun yi wa Allah tawaye bane ko suna jayayya bane Allah ne ya ba su dama su tambaye shi dan kan dalibai suka tambaye ka malam bamu gane ba kaka ce a wannan makaranta fa ba a tambaya to aka tambaye Allah balle kai ataj'alu fiha Allah yanzu ka sanya a cikin duniya man yufsidu wanda zai barna an ce ta yaya suka gane zai barna to wasu suka ce sun gane ne ta hanyar lura da yanayin shi khalifa wasu suka ce a Allah ne ya ba su labari wasu suka ce a sun yi la'akari da waɗanda suka zauna a duniya kafin mu sun yi barna sai suke ga mu ma za mu yi wa yasfiku dima'a ya zubar da jini wannan guri ya zubar da jini yanzu ba abin da yake tashi a duniya irin ta'addanci da zubar da jini an kashe an kashe an kashe kayan mugunta su ake ta kerawa bindigogi rocket rocket bama bamai kashe kashe duk kasar da ka daga yanzu manyan labarai a duniya shine an yi kisa an ta da bam an yi kisa an ta da bam wanda ya kashe bai san dalilin da yasa ya je kashe ka ba ma kai da aka kashe ka kai ma baka san me kai ba dama annabi ya ce an alkiyama ta kusa tashi wanda ya kashe ka bai san me kai masa ba kai da ka kashe baka san me kai ba la ya'rifu alqatil fi ma qatal wala almaqtul fi ma qutil kai da aka kashe ka baka san me kai ba shi ma wanda ya kashe ka an ce to me kai bai sani ba kawai bindiga dadi saboda ka duniya ta rikice kashe kashe sace sace rigingimu zubar da jini fashi da makami musifa ta yawa madama annabi ya ce alkiyama ta kusa tashi zubar da jini zai yawa kuma gashi nan mu'jiza annabi ta tabbata kuma abinda mala'iku suka faɗa ya tabbata amma duk da yanayin zubar da jinin kuma a cikin akwai mutanen kirki da ba sa zubar da jinin kuma suna wa'azi da azenin zubar da jinin kuma suna kyamar zubar da jinin kuma suna hani ga ta'addanci suna kira ga tausayi da rahama da zaman lafiya da fahimtar juna abinda yafi kawo zubar da jini a duniya abu uku ne rikicin addini da rikicin siyasa da rikicin kabilanci su kenan su uku duk inda ka ji an zubar da jini in ka bincika in dai rikici ne to ɗayan ukun nan ne wata kabila kawai tace sai ta kashe wata kabila ko wata ta siyasa tace sai ta kai ma wata siyasa farmaki ko kuma wani addini yace zai kashe masu yin addini kaza waɗannan su ne tushen manya-manya na rikicin duniya kamar yadda Ibn Khaldun ya faɗa a cikin littafinsa na muqaddima in za mu tsaya sai Allah ta'ala yace suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika mu muna tasbihi tare da gode maka wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka gabarin tawaya qala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ina da cikakken sanin abin da muku sani ba akwai wannan zubar da jinin amma akwai mutanen kirki miliyoyi dubunnai biliyoyi da su ba sa ta'addanci ba sa zubar da jini kuma suna kira da a zauna lafiya a fahimci juna a bauta wa Allah cikin nutsuwa akan tauhidi da sunna Allah ya sa muna wannan bangaren abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك غازكا غازكا دغ سعاد علي مي سليفا دبو دري تو انا مغانا زكا ودي يا فتر كما كاغ wannan bai rowa ba ya duba ya ga abin da Allah ya bashi ya kamata ya fitar da zakka kuma cikin zakkar da ya fita ya kawo cewa a saka a cikin asusun marayu don haka Allah ya saka masa da alkhairi dan akwai ta'aziyya akwai Alhaji Kabiru FS mai gida na yamma da masallaci shi ma ya rasu Allahu Akbar Allah sarki Allah ya ji kansa ni ban ji rasuwarsa ba to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta yana cikin mutane da suke ba mu gudunmawa a masallacin nan da tafsirin nan da karatun nan da lokacin da aka gina masallacin nan shekara kusan 16 yana cikin wanda suka ba da gudunmawa kwarai da gaske da haka muna roƙon Allah ya yafe masa Allah ya karba ayyukansa masu kyau ya gafarta masa zunubansa ya kuma sa albarka a bayansa سبحانك اللهم وبحمدك. نعم to wannan tambaya ce yace malam ko za iya cire min hakori ina azumi ga doctor doctor in ka ja hakorin mutun yana azumi me zai faru aw ya fita to in zaka ji zafi kuma zai zubo da jini kuma jinin ko wani sinadari da za a sa zai sa ya shirge ciki to kaga karaka kare azumi a ranar kakai azumi a ranar sai ya zama baka da lafiya saboda wannan hakori da za a cire ma amma in aka ce za a iya cire hakorin cikin sauki kuma sannan za a iya dandade jinin ba zai dinga wucewa ba ko ba za ka gamu da ciwon kai ko wani tsanani ba kaga kenan ya ginu akan shawarar da likita ya bayar idan likita yace za a iya cirewa sauki ba tare da wata matsala ba kuma ba za ka ji wani mugun radadi ba ba za ka yi rashin lafiya ba to sai a cire din kana azumin ka idan ku cirewa zai bayi zuwa ga kanka ya kumbura ko kuma radadi ko jini ya dinga zuwa ko a ce sai ka sha wani magani don ka kauda radadi da zogin da kake ji to anan kuma sai ka shiga cikin faman kana minkum maridan ka zama maridu kenan sai ka sauke azumi saboda wannan larura wannan ce muna neman addu'a akan fitinan gobara da yake yawan faruwa akai akai a gidanta wata mata ce gobara take yawan barkewa a cikin gidanta kuma lokaci bayan lokaci to saboda haka muna addu'a a shi dalilin da ke kawo gobaran nan ana dangana shi zuwa ga abubuwa guda biyu na farko abubuwan da suke na zahiri abubuwan da suke na zahiri shine ana sakaci wajen kashe fitilu da wajen kula da abubuwan da za su iya kawo gobaran kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in za ku kwanta bacci ku dinga kashe wuta domin wannan wuta din makiyarku ce kuma tana iya barkewa ko ta spark ko kuma bera ya zo ya jala gwani ko maganin sauro ko abin nan me ake kiran sa dayan candle ko a ci balbal ko kuma wancan dayan da ake jin kanshi da shi turaren wuta na tsinke ko na garwashi zai iya barewa akan carpet wuta ta kama wadannan su ne dalili na zahiri wanda annabi ya ce ai kokari a kiyaye su a dinga kula da wuta kuma a dinga sa abubuwan kashe wuta akwai kuma dalili na mugunta wani yazo kawai kunna ma wuta a gidanka saboda baya son ka ko mugu ne ko yana so sharri ya fada ma to wannan shi kuma sai a nemi tsarin Allah da shi sannan akwai wasu ma sukan dangana abun zuwa ga shedanu da aljanu cewa shedanu da aljanu ma suna hura wuta kamar yadda annabi ya ce bera ma yana jalla gwani saboda mugunta ya tada wuta ko ya zo ya barar da wutar dan ta kama saboda haka in irin wannan ne sai a yi ta addu'a a tuntubi masu yin roka ala akan kitabu da sunna ala manhajin salafus salih ruqa shar'iyya ba ruqa tijariyya ba masu ruqa shar'iyya wadanda suka san sun karanta tafarruqa da yawa sun ga irin abin da ake irin wannan abin ya taso sai a nemi shawarar su ba da addu'o'i da za a dinga karantawa domin abubuwan duk tajriba ne ba za ka ga aya da tace ko hadisi da yace ga yadda ayoyin da ake karantawa kai tsaye su ne ruqa ba tajriba ce ta malamai in suna karanta ma Qur'ani suka ga in an zo kan ayan nan shedan yana jin zafi yana gababbaka yana wahala sai su makale mata su ce ita ma a sa ta cikin lissafi dan haka dukkan wadannan abubuwa tajriba ce da gadawa kamar yanzu wanda yace a sami ganyen magarya guda bakwai a dandaka a karanta Fatiha da ayoyi hudu na farkon suratul Baqara da ayatul Kursi da kuma amanar rasulu da falaki da qulhu wallahu da nasi yace a tofa akan ruwa a shafa a jiki zuwa kwana bakwai Sheikh Ibn Baz ya kawo wannan Ibn Qayyim ya kawo wannan amma malamin da ya faɗa ba Allah ne yace ai haka ba annabi ne yace ai haka ba gadawa yayi kawai yaga yayi kamar da sauran magunguna ma gwaji ne so kai ma in ka gada kaga yayi shikenan in ka gada bai ba kaka ce malam ya kuma nai ne ba to dama ba gada ake ba gadawa ce dama in kace a kawo maka ayat da tace a hada wani ganyen magarya da wai babu ko a kawo hadisi babu amma wani malami ya gwada yayi kamar da Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yace na gwada wani abu na ga mamaki kuma ni ma na gwada wani abu da ya gwada wallahi na ga abu mamaki yace yana maka sai ciwo ya same shi ya rasa likita ka karanta Zadul Ma'ad za ka gurin yace sai tunda na rasa likita ya zan yi yace sai na samu ruwan zanzam ga hadisi yace ma'u zamzam lima shuriba lahu. Sannan naga Fatiha annabi yace wa ma a'lamaka anna haruka idribu li bisahamin, yace sai na hada wannan zahiri da kuma ma'anawi. Shi ruwan zanzam zahiri ne, ita kuma karanta Fatiha tasiri ne na ma'anawi. Yace saboda haka sai na karanta suratul Fatiha akan ruwan zanzam din ko sai na sha. Yace na kuma karantawa na sha, ina karantawa ina sha, yace sai na warke sumul kamar ma ban taba ciwo ba. Yace kuma duk mutumin da yazo ya tambaye ni cewa ciwo ya gagara, sai in ce masa hada zamzam da karanta Fatiha a kansa ka sha ka shafa, za ga abu mamaki. Yace kuma mutane da yawa sun warke. Sai naga kissa ta biyu, Sheikh Albani ya faɗi wannan shi kuma a cikin silsila. Yace shi ma akwai lokacin da aka ce ya je Saudiya za a yi masa wani operation, yana da wani ciwo a jikinsa. Da ya je sai likitan ya bashi kwanaki irin kama a ce bayan sati biyu ka dawo. Yace sai zo tare a harami, ya daina cin komai, ya daina shan komai sai zanzam. Zanzam kawai yake sha, ya dinga dirkar zanzam, ya dinga kwankwadar zanzam. Yace abinda ya bashi mamaki, ka san ka koma ba aikin za a yi ba sai an sake gwadawa. Wace wallahi da aka gwada sai zan babu ciwon ma, babu ma ciwon ya tafi. Yace saboda haka yace ya ga abin mamaki akan wannan. Sai ce amma wannan fa yana da alaka da imanin wanda za a wa, yana da alaka da imanin wanda za a wa. Yace domin komai kaifin takobi, to tana bukatar abu biyu: tana bukatar zuciya mai yaji, tana bukatar kwanji mai karfi. Ko daka asilahu bidaribihi, sun ce karfin takobi daga mai amfani da shi ne. In ka ba rago zabgegen takobi, wurkawa zai gutu. Dole sai an samu yajin zuciya mai karfi, kuma an samu hannu shi kuma kwanji mai karfi. To shine in yayi sara sai shi gace. Saboda haka bayan addu'a din ana buƙatar zuciyarka kuma ta yarda da Allah, ta yaqini abin zai yi. Amma ka dauka a matsayin to tunda malai ya faɗa bari mu je mu gwada mu gani ko zai yi ko ba zai, dama baka sakankance ba. Amma ka sa a zuciyarka cewa kai wannan abin yayi, na farko dai wannan ruwan zanzam dama ka san mu'jizar sa, Fatiha kuma magana Allah ce, to me kake kuma shakka? Hada su kawai kaga abin mamaki. Saboda haka a ba magani fa muke bawa ba, yawa shawara ce dan kawai zai je ya taimaka waya. To malam ya za har ka faɗi irin wannan sai mutane su taimaka waya, to ya za a hada? Kuma da zai iya hada da daddare, so nawa zan sha da daddare a wani ruwa, yaya gwargwadon kofin? Wannan ba aiki na bane. Abinda na gani kawai a karance a rubuce shi na gaya muku, ku je ku gwada yadda aka faɗa. In yayi daga Allah ne, in bai ba a sake maimaitawa shikenan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.